بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana safiyar ranar Lahadi ce da daidai da 3 ga watan Ramadan. Hijira yana da shekara 1433. Daidai da 22 ga watan July shekara ta 2012. Wannan shine kasar na 96 daga cikin jerin karatuttukan littafin Fiqh as-Sira wallafar Professor Zaid Abdul Karim Zaid. Idan jama'a musulmi ba su manta ba, kamar yadda muka bayyana a jiya, mun dade da fara karatun wannan littafi tun kusan shekaru 2 ko 3 da suka wuce, bana tun kafin mu tare a cikin wannan sabuwar makaranta ta Mutadarul Hadis. Wannan littafi yana tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ne, tarihi mai albarka, tarihi ingantacce daga mabubbuga wadda take tatacciya ita ce Alqur'ani da ingantattun hadisan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Da kyawawan fassarori daga malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa, da kuma kokarin alakanta rayuwarka ta musulmi da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Ma'ana babu yadda kai musulmi za ka wadatu daga yadda rayuwar manzon Allah take, saboda Allah maɗaukakin sarki ya haɗa imaninka da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, da koyi da shi, da biyayya gare shi, da saurara mishi, da haskakuwa da hasken ainihin al'amuran da ya zo da suna alheri. Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawm al akhir wa dhakara Allah kathira. Wanda duk yake imani da Allah yake fatan ya isa lahira lafiya kalau, to kyakkyawan koyi ya tabbata gare shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wanda biyu yake tuna Allah yake cikin taitayin shi, to ya san cewa Allah ya yi mishi bayyana, ya turo fiyayyen halitta sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. A gargashin wannan jama'a, muna karanta wannan littafi ne a matsayin tabbatar da wata al'ada ta gari wadda ainihin iyayenmu da kakanninmu malaman kirki, malaman ahlus sunna a ƙasar nan suka tabbatar mana fiye da shekaru 500 da ta gabata. Su malam Muhammad Magili da ƴaƴan shi da almajiran shi waɗanda su suka tsara ire-iren waɗannan darussa na tafsirin watan azumi da kuma ainihin karanta tarihin fiyayyen halitta, imma da hantsi, imma da la'asar, imma da daddare, ba don komai ba, ga azumi a bakinka, ga kuma ainihin tarihin fiyayyen halitta kana ji, imaninka yana ƙara haske, yana ƙara ɗaukaka sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Wannan littafi yana ɗaya daga cikin littafai mafi inganci da aka rubuta dangane da fagen tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, da kuma ƙoƙarin fitar maka da darussa da abubuwan kwaikwayo da ke cikin rayuwar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Idan jama'a ba su manta ba, karatu yayi karatu har inda muka kawo al-mabhasul awwal fiqh as-sira fi awwal a'mal ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'da wusulihi ila al-madina. Annabi ya iso Madina sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wadanna ayyuka ne manzon Allah ya fara bayyana muhimmanci isowar shi Madina? Muka ji cewa aikin farko shine bina'ul masjid, gina masallaci. Masallaci wurin ibada ce, masallaci wuri ne na ainihin taron musulmi, wurin sabar da zumunci ne, masallaci makaranta ce, masallaci kotu ce, masallaci wurin ɗaura aure ne. Duk buƙatun musulmi baki ɗayansu sun tattaru a ainihin masallaci. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba da muhimmancin samar da masallaci, sai da masallaci ya samu tukuna sannan ya gina gida, daga baya sa aka je aka ainihin kawo iyalan shi. Mun karanta wannan tarihi kamar yadda ainihin ya gabata a baya insha Allahu ta'ala. abu na biyu da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bada muhimmanci shine hada kai tsakanin musulmi musamman waɗanda suke da bambancin kabilu kamar yadda bahaushe yake kallon bayarabe nyamuri yake kallon banije bafulatani yake kallon basakkwace to haka waɗannan ansarawa fa da muhajirai suke kallon junan su kar ku ga cewa wai larabawa ne gaba daya amma duk da haka kowa yana kallon kanshi a matsayin balarabe ne wata kabila kamar yadda basakkwace yake kallon bakatsi ne wani mutum ne daban ba irin shi ba bazazzagi yake kallon bakano wani mutum ne daban ba irin shi ba a halin hausa suke yi to irin wannan gani wani lokaci yakan haifar da kabilanci yakan haifar da rini yake haifar da rikici to sai annabi ya marmaza sai ya hade su a matsayin ƴan uwa a cikin imani da Allah to imani da Allah ya mamaye kabilanci ya mamaye ganin nafuwa ne ni mai kaza ne ni asali na kaza ne ni wane ne annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi marmaza yayi wannan ainihin hadin kai tsakanin ainihin ansarawa da muhajirai amma wani abin sha'awa Abubakar shi an hada uhuwar shi ne da Umar ba hada ɗan uwan takar Abubakar da wani mutumin Madina ba Umar ma ba hada shi da wani mutumin Madina ba saboda dama asalin ɗan uwan takar zata taso ne sakamakon wane yana da bukatar wane ko wane yana da bukatar wane musamman bukata ta taimakawa game da al'amuran yau da kullum to Abubakar da Umar sun iya wadatar ma da junan su wannan shine abu na biyu da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kokarin samarwa tsakanin waɗannan musulmi salisan abu na uku shine mu'ahadatul yahud annabi ya iso gari a matsayin shi na shugaban mu'minai tare da tarin mu'minai daga cikin sahabbai ansarawa da muhajirai yanzu za su zauna a cikin wani gari wanda yake cike da yahudawa Yahudawa kuma mutane ne masu makirci suna yin makirci game da addini suna yin makirci game da siyasa suna yin makirci game da rayuwa suna yin makirci game da tattali to dama waɗannan bangarori guda uku duk wanda ya tare maka su to ya ainihin tare maka rayuwa wanda biyo rikita maka su to gaba daya rikita rayuwarka shine addini wato ibada Yahudawa suna makirci dangane da ibada suna zuwa an annabi sallallahu alaihi wa sallama yana wa'azi sai su rinka kawo tambayoyi na shirme don su ainihin lalatar da tunanin karatun da annabi sallallahu alaihi wa sallama misali idan annabi ya wa'azi kamar awanni Yahudawa suka fahimci sahabbai sun fahimci wa'azin nan sai a turo wani sai zo sai ya tambaya ta shirme amma ta lalata tunani sai ce mishi do Allah ko a cikin littafinka akwai aya wadda ta zo ta halatta shan kunun tsamiya to a Qur'ani akwai wata aya ne da ta magana kunun tsamiya babu to in annabi ya ce babu to masu rauni daga cikin mu'minai sai su fara tunanin a'a to lallai fa mun dade muna shan kunun tsamiya yanzu ba aya kenan to ina matsayin haka to kaga gaba ɗayan wa'azin da aka yi ya watse ya tashi akan kunun tsamiya ko kun fahimta ba asali kunun tsamiya ne ake so a yi tambaya akai ba a shi wa'azin ake so a kawar da hankalin su tashi akan tunanin da aka dora musu an watsar da tunanin wannan makirci ne da suke wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama na daga cikin makircin su a wajen ibada idan mata suka fito sallar isha sai su rinka ainihin ladewa a linguna suna fusge hijabin su suna yi musu isgilanci duk wannan makirci ne a wajen ibada yahudawa sun yi sannan yahudawa suna ainihin neman su rikitawa musulmi game da tattalin rayuwa sai a wayi gari azumi ya tsaya abin duk da suka san cewa musulmi suke bukata da watan azumi sai su marmaza sai su fara kasuwancin abin imma tsarin azumi ya zo sai a nemi abin a rasa ko kuma ga abin amma sai a wayi gari sun gabza mishi tsada ko kuma sai su fito da shi dan kadan duk Yahudawa suna wannan makircin na daga cikin makircin su a wajen shugabanci shine kokarin samar da munafiki irin Ubay dan Salul wanda yake munafiki ne ba musulmi bane amma sai suka sa shi ya shiga addinin musulunci dan ya zo ya kawo annabi rudani a cikin harkar al'amari na shugabanci Yahudawa suna da wannan na daga cikin makircin Yahudawa na wajen rayuwa shine kokarin gurbata tarbiyyar ƴaƴan musulmi kafin ku ankara yanzu kwana uku da fara azumi Yahuda har sun kirkiro style din irin rigunan da ƴaƴan ku ƴan mata za su sa ranar sallah amma kai baka sani ba hatta kai teman da kake dinka kai ma baka sani ba sai dai kafin ka ankara sai kaje an ce bana ga irin ainihin skirt din da ƴan mata suke yayi da irin rigar da suke yayi sai ka ganshi wani irin tsokakken skirt ne da wata irin dafaffiyar riga da makamantan haka sun zauna kafin ku fadaka ku ne telolin ku ne ke fiyar da atamfar ku ne ke kaza amma har sun riga sun tsara na haka sai a waye gari ranar sallah sai ga yayan ku sun sanya wasu irin tufafi sai a yi tunanin yaushe wannan rigar ta fito yaushe irin wannan style din ya fito suna kokarin su bata social aspects of life suturarku tattalinku ibadarku duk za su yi kokarin samar muku da ire-iren waɗannan to da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a matsayin shi na kwararre kuma gogaggen shugaba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama da ya hasaso cewa to yanzu za a yi fama da wasu irin kafirai ne ba irin waɗanda aka yi fama da su a Makka ba kafiran Makka baƙaƙen maguzawa ne wanda guda ɗaya sai ya sha tulu biyar na giya in aka zo ya ta ashariya ya abin da ya sani shi ne in an taba shi a shar ya yi duka ya yi barazana zai kifin kai bai iya wani makirci ba shi to amma waɗannan ba duka suke ba ba zagi suke ba za su je su kullo kullon liyani don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana zuwa sai ya tabbatar da to yanzu ana so a samar da ƙasa wanda yake mutanen nan tunda mun same su ɗan gari ne ba za mu iya korarsu ba mu kuma tunda ɗan gari suka shigo da mu ba za su iya koranmu ba to yanzu zama tsakaninmu da su ya zama dole kenan to dole a zo a samar da wata yarjejeniya da wata tabbataccen tsari wanda zai ba da damar su su zauna su yi addininsu su yi rayuwarsu mu da zauna mu yi addininmu mu yi rayuwarmu amma fa mu ne muna taka tsantsan game da su wannan ita ce irin contemporary Madina wato Madina wadda take cike da yamutsi na ƙabilu su kansu musulmi ba ƙabila ɗaya ba ne su kansu Yahudawa ba ƙabila ɗaya ba ne to sa'an nan ka tattara musulmi da suke mabambantan ƙabilu kaga dai a cikin musulmi akwai Qurayshawa su ne su annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai Ansarawa su ne su Ubadatu ibn Samit a cikin musulmi akwai Dausawa su ne su Abu Musa al-Ash'ari da Abu Ayyuba da su Abu Huraira da su Tufail waɗannan Dausawa ne waɗancan Ansarawa waɗannan Qurayshawa to dawo cikin Qurayshawa Qurayshancin annabi ba irin shi ɗaya da na Abu Bakar ba Qurayshancin Abu Bakar ba irin shi ɗaya da na Umar ba na Umar ba irin shi ɗaya da na Usman ba annabi ba Qurayshi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama Hashimi ba Hashime ne Abu Bakar ba Qurayshi ne amma ba Taime ne Umar ba Qurayshi ne amma ba Adawi ne Usman ba Qurayshi ne amma Abawi ne to me kake tunani idan ka dawo cikin Ansarawa za ka samu ainihin Anas dan Malik za ka same shi Khazraji ne Jabir dan Abdullah za ka same shi Khazraji ne Ubadat dan Samit za ka same shi Khazraji ko kuma Ausi kaga su ma ba ɗaya ba ne in ka dawo cikin Dausawa Abu Musa al-Ash'ari ba Dausi ne amma Ash'ari Abu Huraira Badawse ne shi kuma ba Ash'ari bane, ma'ana a cikin musulmi kabilu ne mabambanta, a cikin Yahudawa kabilu ne mabambanta. Kaga kowanne in ka dawo zaka same su suna da wani bambanci a cikin su, sannan kuma in ka hade su zaka ga suna da bambance bambance. Idan kuka dubi yadda wannan tarihin yake, yayi kama da yadda Najeriya take tura na farko da aka samar da constitutional amalgamation, wato tura na farko da aka jawo arewacin Najeriya aka hade ta da kudancin Najeriya, kudu maso kudu south south, kudu maso gabas south east, kudu maso yamma. Kudu maso gabas kasashen Niger Deltas, kudu maso kudu kasashen Yamurai, kudu maso yamma kasashen Yarabawa, arewa maso yamma a inda zage-zage da Kanawa da Katsinawa suke, arewa maso yamma a inda Sakkwatawa suke. Ina fata an gane. Sai kuma kudu a arewa maso gabas a inda Bari-Bari da Fulani da wasu kananan kabilu suke. Me kake tunani? In ka auna sai kaga abin ya so yayi kama. A daidai lokacin da bangaren arewa musulmi suna da yawa, to a cikin su akwai masu bautar gunki da yawa. Zuwan Turawa sai ya samar da tsirarin Kiristoci a wannan yankin, wanda kafin zuwan Bature babu Kirista ko ɗaya a yankin arewa. A kudu sai ya zama akwai kabilu mabambanta, sannan mafi yawancin su Maguzawa ne. Ɗan kaɗan daga cikin su ne suke bin addinin Musulunci, daga tsakanin jihohin Lagos zuwa Ibadan zuwa ainihin wasu yankuna kaɗan na ƙasashen Yarabawa, kaɗan ne suke cikin addinin Musulunci, wanda daular Usmaniya da daular Sangau ta yi tasiri a kansu. Da tafiya ta yi tafiya Kiristanci ya shigo, mafi yawancin su sai suka shiga cikin addinin Kiristanci, amma kuma suna cuɗanye da al'adunsu da ainihin aƙidojinsu na Maguzanci. Haka Najeriya take. Sannan kuma ka ji yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya san Madina. Ashe idan da gaske mu musulmin Najeriya za mu tsaya mu darasci wannan babi, to zai taimaka mana wajen mu ga za mu iya zama a ƙasa irin wannan wanda muka samu kanmu, duk da wannan hargitsin da take da shi. To wannan yana daga cikin fa'idar karatun tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Za ka samu kowane ɓangare na tarihin Annabi alheri ne. Don haka da Annabi ya zo, abu na uku da ya yi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ne mu'ahadatul yahud, yarjejeniya da Yahudawa, wadda wannan yarjejeniyar ita ta samar da rubuta wani tsarin mulki wanda ainihin aka kira shi constitution ko wasiƙa ko kuma ainihin sunaye da zaka ji malamai sun ambata. Malam ya ce lamma wasala rasulu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila al-madina, manzon Allah ya isa Madina, wa fiha al-muslimuna wal yahud, a cikin ainihin wato yahuda Madina akwai musulmi akwai kuma Yahudawa, wa ghayruhum da kuma waɗansu waɗanda ba musulmi ba ba kuma Yahudawa ba, akwai Kiristoci, akwai waɗanda suke bautar rana, akwai masu bautar wata, akwai masu bautar mala'iku, akwai masu bautar gunki, akwai masu bautar taurari. Araba an yanzu mal alaqat, sai manzon Allah ya so ya tsara alaka ta zamantakewa baina ahlil Madina, a tsakanin mutanen Madina gaba daya, wa baina huquqihim da kuma haƙoƙin su, wa wajibatihim da kuma abubuwan da suka zama wajibi kowa a bashi na daraja da kuma haƙƙin rayuwa a matsayin shi na mutumin Madina. Ma'ana yanzu Madina gaba daya ta hada su, amma kuma ba addinan su daya ba. To sai ya zama su waɗancan Yahudawa ba su da ilimi na irin wannan tsarin, Kiristoci mushrikai ba su da ilimi na wannan tsarin. Zuwan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda yake aiki da wahayi shine ya ga cewa dole ne a samar da wani tsari. Haka al'amarin yake jama'a. A lokacin baya arna dake kudancin kasar nan ta Najeriya ba su da wani tsari da suke gudanuwa akai suna tafiya ne kawai kowa yana zaman kanshi ba su taba samun labarin wani tsari ba sai sakamakon ainihin zuwan Bature ko kuma sakamakon labarin tarihin addinin musulunci da suke bi yaushe zaka hada da mutanen da kafin wannan lokaci suna da gwamnati wadda aka kafa ta shekara 130 ta gabata kafin wannan lokacin ba za ka hada su tare ba mutanen da yake suna da komai misali Bature dan aikin gwamnati Lugga daga garin Lakwaja ya zo zuwa Kano da ya zo Kano zuwa masarautar Kano yana dadda zai shiga fadar sarkin Kano sai ya ga wani mutum zaune da bakisai Bante amma mutumin ya shimfiɗa wasu takaddu haka da ya rubutu a jiki ya koma ya zauna yana jiran su bushe ya hada a biban shi to Bature yana da karambanin tsiya da kuma hubbul ittila son ya ga menene kaza sai ya je ya samu mutumin nan ashe alaramma ne mahabbacin Qur'ani ya zauna ya rubuta alqur'ani shi ne izu 60 daka da tawada akan farar takarda sai ya shashanya a rana yana jiran ya bushe ya sha iska ya hada a biban shi sai tambaya menene wannan sai aka ce mishi qur'ani ne wani ne yace me yake nufi sai aka ce littafi ne ya rubuta sai yace daga ina sai aka ce daga kan shi rubuta da kawo rubuta yace wannan aka ce wannan ne ya rubuta wannan da kawo yace sai yace shikenan sai noting sai ya sa note yaje wurin sarkin Kano ya isar da sako daga gwamnati Lugga sai barbaje koma Lakwaja yace waɗannan mutane suna da hadari in aka karantar da su ilimin boko domin suna da wani ilimi wanda akwai wani da na ganshi da siffa ta bagidaje amma ya rubuta wani katon littafi da ka dan haka a jinkirta shi yasa a lokacin an taho ne wurin sarkin Kano ana son ayi shirin za a fara kawo karatun boko sai aka ga cewa to waɗannan mutanen mutumin da zai iya rubuta wannan da ka to wannan ka hada mishi karatun boko to zai zama matsala ga turawa dan haka sai aka ce a jinkirta wannan yana daga cikin abin da yasa aka bar mu a baya dangane da karatun boko idan kun fahimci wannan da kyau ashe musulmi kafin Bature ya zo su suna da wani tsari tsararre haka ne ko ba haka ba haka yake kafin Bature ya shigo Najeriya Sheikh Usman dan Sojo ya rubuta littafi wanda ya tsara gaba ɗayan yadda ake tsara gwamnati Sheikh Abdullah Gombe ya yi haka yaya za a tsara gwamnati ma'aikatu commissions parastatals yaya za a samar da hayarki shugaban kasa mataimakin shugaban kasa ministoci permanent secretaries directors head of services the head of works duka malam Abdullahi Gombe yayi wannan kaje ka karanta littafin diya'ul umara kaje ka karanta littafin diya'ul hukam kaje ka karanta littafin diya'us siyasat littafai ne akan siyasa da tsarin mulki da gudanarwa da komai guda 17 malam Abdullahi Gombe ya rubuta su shekara 200 da ta gabata dan haka musulmi suna da ilimi na tsare-tsare da gudanarwa a ƙarƙashin haka annabi yana isowa Madina sai ga cewa to ai marmaza a samar da wani tsari wanda zai zaunar da mutanen garin nan lafiya to da wannan za ka gane duk mutumin da yake da manufa ta yada addini to yana son zaman lafiya a bisa tsari duk mutumin da kaje yana son tashin-tashina wallahi ba shi da abin da yake so ya cimma ne dan haka dan a fasa ne kowa ya rasa annabi yana da manufa Allah ne ya aiko shi ya zo ya isar da sako ga jama'a dan me zai kawo hargitsi dan me zai kawo tashin hankali hasali ma so yake a zo a samar da wani tsari wanda za a gudanu a kai malam sai yake cewa fa kataba kitaban bi hadha sha'an sai annabi ya rubuta littafi sukutin da guda a ƙarƙashin wannan tsari urifa fil masabir alqadima a cikin tsofaffin littafai lissira na tarihi ana kiran wannan littafi bil kitab da zaran an ce the book littafi to da zaran an faɗi wannan a wurin malaman tarihi ana nufin wannan littafi da annabi ya rubuta a zuwan shi Madina
awu sa'ifa ko kuma akan kira shi as-sa'ifa. Ina fata an gane ma'ana as-sa'ifa kamar kace article akan kira shi ainihin wa urifa inda al-muta'akhirina min kuttab as-sira. Sannan waɗanda suka zo malaman baya-baya daga cikin malaman tarihin annabi su kuma a wurin su an san wannan littafi bid-dastur da ainihin constitution suna kiran shi constitution shine ma'anar dastur wato tsarin gudanarwa ko tsarin zamantakewa awul wasiqa ko kuma ana kiran shi wasiqa ay document kaji sunayen da ake kiran shi imma a kira shi as-sahifa article ko a kira shi al-wasiqa the document ko a kira shi al-kitab the book haka ko kuma ad-dastur the constitution annabi ya samar da wannan tsari wa rajja al-ba'ith fi sirati an-nabawiyya ad-doktor akram al-umari wani babban malami mai bincike dangane da tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mai suna ad-doktor akram duwa al-umari babban malami ne ya rasu shi ya graduating professor mafar zaharani mai littafin tadwini sunna da muke karanta a makarantar nan to malamin shi ne to wannan malami ya tabbatar da cewa anna hadhihi alwasiqa wannan tsarin gudanarwa wato tsarin mulki kutibat fi fatratayn zamaniyatayn mukhtalifatayn yace ba a lokaci ɗaya ne aka rubuta ba an rubuta first version sannan aka zo aka sake rubuta second version ko kuma ka kira shi amended version wato zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama aka rubuta na farko da tafiya ta tafiya sai aka ga yanayi ya canza wasu abubuwa sun karu wasu abubuwa sun ragu sai aka zauna aka samar da amendment aka yi gyara aka tabbatar da kaza aka tabbatar da cewa kaza kuma ana buƙatar ainihin a ƙara shi ko abin nan ko kun fahimta jama'a haka ya faru a cikin tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kuma ga abinda professor Akram Diya al-Umar yace innal wasiqa fil asli yace shi wannan constitution da annabi ya fara rubutawa a asali wasiqata ne guda biyu ne ihdahuma tata'allaqu bi muwada'ati yahudin na farko yana da alaka ne da wata yarjejeniya wadda aka yi da yahudawa kutibat qabla badrin wadda an rubuta ta ne kafin yakin badar awwal qudumin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama farkon isowa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa thaniya tata'allaqu bi hilfil muhajirin wal ansar ta biyu kuma wato second amended version an rubuta ne yana da alaka da abokan zama da abokan ƙawanta wato hilf khulafa waɗanda aka yarjejeniya tsakanin su da ansarawa da muhajirai wa tahdidi iltizamatihim da kuma iyakance dokokin da kowanne zai bi wa kutiba ba'da badr waɗannan ainihin ko wannan constitution din sabo shi kuma an rubuta shi ne bayan badar lakin man mu'arrikhina sai dai malaman tarihi jama'u bainal wasiqataini sun ainihin wato hada tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu wato tsakanin waɗannan constitutions guda biyu ko kun fahimta jama'a misali jama'a in Allah madaukakin sarki ya so zuwa gobe ko lokaci na gaba zan zo mana don na dauko shi banga inda na aje shi bane zan zo mana da new amended Nigerian constitution wanda an yi signing in January 2011 wato bara sabon tsarin mulki wanda yake shine yanzu ake akai to wanne ne na farko shine wanda aka rubuta a 1999 ina fata an gane wannan da aka rubuta a 1999 an rubuta shi ne lokacin sojoji a lokacin za a danka mulki a hannun farar hula da tafiya ta yi tafiya sai aka ga wasu abubuwa sun kai sun komo sai aka zauna sai aka yi gyara wani lokaci aka sake zama aka yi gyara to har zuwa gyara na ƙarshe da aka yi wanda yake shi ne January 19, 2011 a yanzu haka sakamakon samun security challenges matsalolin tsaro a kasar yanzu manyan kasar suna ta tattaunawa akan aje a sake zama domin ainihin a samar da sabon tsarin mulki wanda ya dace kamar yadda na faɗi a wani lokaci a baya matsalar mu daga arewa mu ne muke da matsala domin mu ne muke tura ɗan majalisu waɗanda ba su dace da mu ba ba su kuma cancanta su wakilce mu ba amma kudancin ƙasar nan tun daga yarabawa musulmi da yarabawa kristoci da inyamurai da ɗan Niger Delta da kowa suna turo irin mutanen da suka dace su wakilce su domin daga cikin mutanen da ke wakiltar su za ka samu akwai ɗan boko kuma akwai reverend fathers ko pastoci waɗanda yake sun san hakikanin addini da al'adun mutanen su dan haka in sun je suna wakiltar addini da al'adun mutanen su za ka je ka binciki ɗan majalisar mu sai ka ga cewa mutum nawa ne daga cikin su suka san addinin su mutum nawa ne daga cikin su suka kware game da sanin al'adun su wai ma tukuna mutum nawa ne ya je majalisar a bisa ya samu kyakkyawar ƙuri'a ne ta yarjewa daga jama'a shi to yaushe kake tunanin idan za a samar da national issue wata matsala da za a tattauna zai dawo gida ya nemi shawara da mutane misali yanzu kamar ni da irina a bisa babi na adalci nake wannan maganar ya kamata ƴan majalisun mu na dokoki da na tarayya da na jihohi lokaci zuwa lokaci su rinka zuwa suna zama da mu suna neman shawara suna jin menene ya kamata amma ba su taɓa yi ba amma sai lokacin zaɓe ya taho sai su ruɗe su rasa ina za su yi waye zai taimake su ya kawo su wurin albani kullum tambayar da nake shi fa albanin nan ba wani bane an jima kaɗan za a gan shi ya hau mashin ya shiga cikin gari an jima kaɗan za a gan shi ya sa tracksuit yana exercise an jima kaɗan za a gan shi yana wasa da shi da yara an jima kaɗan za a gan shi a cikin kasuwa amma ya za a ce distinguished senator zai zo wurin mutum irin wannan amma yana jin tsoro ya za a ce mutum governor yana jin tsoro ya za a ce shugaban kasa zai zo wurin wannan irin mutumin da yake gashi nan araha yana yawo amma kuma a ce yana jin tsoro ba za ka yi mamaki ba something must be wrong somewhere else akwai wata matsala in ba haka ba talaka mai faci ko mai sai da waina ko kosai ko mai gashin masara yana da access ga mutumin nan zai iya haduwa da shi ya magana da shi ya kai sanata ke jin tsoro sirrin shi ne lokacin da ake bukatar su zo mu zauna da su ba za su zo ba sai lokacin da tasu bukatar ta taso shi yasa sai su firgita za ku yi mamaki akwai lokacin da za a yi zaɓe sanata Ahmad Makarfi a tsorace ya zo gidana ban san wannan bayanin ba sai ta hanyar yaron shi Tahir Umar ya ce ai a tsorace ya zo yana ganin ma ba za a saurare shi ba me yasa saboda 2003 ya zo gidana har kofar gida na ce ba zan fito ba kuma kada ya shigo gidana me yasa ne mishi haka saboda lokacin da muke bukatar ya saurare mu ba irin kaskanci da wulakanci da ba mu shiga ba tim dinmu ne na ƴan boko a Kaduna abinda muke so ya saurare mu lokacin rikicin shari'a ya taso muna son ya ba mu audience me ke tattare da mu amma har kofar gidan gwamnati muka je sai da muka yi awa biyar muna tsaye amma aka ce ba za a samu ganin mu ba muka ce nevertheless a sa mana rana aka ce a mu yi hakuri muka hakura me kake tunani idan ni dan halal ne aka ce shi ya zo gidana yau ya kamata in nuna mishi ni ma ba jaki bane ba alade bane ni ma na iya fushi kuma ina da dabi'a ba irin ta kare ba to da al'amura suka rikice sai gashi 2011 ya taho muka ce shigo muka zauna bayan nan an yi zabe an ce ya fadi ya je kotu kotu ta rulin ya samu masha Allah ya kamata yanzu wasu matsaloli da ke tasowa a kasar ba sai sake dawowa a cikin gidana cin ya zo muka zauna ya sake dawowa wata rana kusan tsakar dare 11 da rabi na dare muka sake zama a cikin makarantar nan a wani daki gashi nan to da sai a ce yanzu kuma wajen gudanarwa sai a zo to Allah to me za ku ba mu shawara game da kaza I'm a writer I'm an author I write internationally I publish ina rubuce rubuce ina yadawa a internet ina rubuta ina aika ina kaza da ban yi cewa ba mu zuwa gobe zan aika mishi da sai in rubuta sai in bashi ba ba da zuwa tije tunda aka zabe shi ban taba ganin shi ba yara suka zo wurin nan suna neman admission muka aika mishi yazo har lokacin admission ya lapse ya kasa zuwa sai na aika wani yaro wanda shi kanshi bai san abin da zai iya cewa ba unfortunately dan majalisa dace ba bawo to something haka duk suke ka gaya mana yaushe irin waɗannan mutanen misali tsakani da Allah kalima ta gaskiya da adalci suna da mutum a constituency su iri na wanda zai tara akalla mutum 100 ko mutum 50 ya ne musu maganganu irin wannan amma ba za su zo su zauna su ji menene tunanin shi menene ra'ayin shi sai lokacin zabe ya zo shi mutumin iri na ya kamata lokacin zaben su same shi yanda suke so bai kamata ba dan ba kare bane da jaki bane to shi yasa muna nan kullun za mu zauna a gaban talabijin an sa AIT an sa Channel News ko NTA muna kallo from the reps from the senate sai kaga dan majalisan ku ya miƙe yana ta shirme shirman da yake ba wa zo ya zauna kun ba shi shawara me yiwa ba ba irin haka zai gabatar da shi ba an yi dan majalisa a garin nan kowa ya san shi Abdulkadir Global ba a constituency shi nake ba labari ya samu a Abuja cewa ni dan Zaria ne har gida na yazo a bayan Eco Secretariat dake Asoko idan abu ya tashi nema na yake hajaran majaran amma ba a constituency shi nake ba je ka tambaye shi Abdulkadir Global me yasa an majalisar mu ba za su yi haka ba ka je yanzu Faculty of Islamic Law a nan Kogo akwai professors irin su Ibrahim Ahmad Aliyu akwai doctors irin su MB Osman akwai professors irin su Na'ir Fada waɗannan malamai ne na addini waɗannan ƴan boko ne me yasa kana sanata ba za ka je ka same su ka ce ga wata matsala ta taso don Allah ku ne malamai ku ne ƴan boko ku ke karantawa ku haska kadana me ya kamata mu je mu gabatar amma dan kudu sai ka ga ya miƙe da court din shi a majalisa yana magana da confidence yana yana shafa ke abin da tumbin shi yana yana shafa kirjin shi dan ya san me ya je ya zauna da manyan professors na constituency shi ya zauna da manyan reverend fathers ya je ya zauna da area boys ya zauna da women leaders ya zauna da women marketers ya zauna da kowanne irin mutane dan haka in yazo sai kaga cikin nishadi yayi magana yana yana duba dukkanin yana fadin ya gaba yace wannan shi ne ra'ayin jama'a shi me yasa mutanen ba sa iya haka ba za ka iya ba kai kadai saboda cewa ku kai government for the people and by the people cewa ku kai gwamnatin ta mutane ce ba gwamnatin soja ba ce an zabe ka ka tafi da a sake ganin ka ba sai ranar dawowa sami Sha'ban tunda muka zabe shi ya tafi majalisa a uwar daka na ake taron zaben shi a uwar dakan daki na ba a falo ba amma tun da aka zabe shi ya tafi rats ban sake ganin shi ba sai kuma ran da ya fito takarar gwamna ni din ne nake magana ban sake ganin shi ban da sai ran da ya fito takarar gwamna amma a uwar daka na ake taro lokacin zaben shi akwai lokacin da Alhaji na Bakuri ya ɗibo mutanen PDP don girman Allah in saurare su ƙarfe nawa na dare ƙarfe 3 na dare muna taro da Sha'ban a cikin uwar dakana yanzu ba yadda bai buga kofa ba muka ƙi amma da Sha'ban ɗin ya tafi ba mu sake ganin shi ba na Bakurin nan kuma a matsayin wa yake a wurina ma'ana ya cancanta mu saurare shi amma tun da siyasa ce muka ƙi sauraren shi wanda muka sauraron kuma da ya tafi ba mu sake ganin shi ba sai da zai wata takarar ku ga mana wadanda irin mutane ne muke da su yaushe za su je su iya mana kyakkyawan wakilci to shi yasa kuka ga in muka zo nan as on media in muka zo nan kan minbari na darul hadith sai mu faɗi komai kuma mu jefa kalubale shi yasa ka ji nayi maganganun yanzu na ambaci suna na ba da reference akai wa kowa wanda bi yake da jawo kalubalanci magana zai iya kalubalantarta a wani masallaci zai iya kalubalantarta a kotu zai iya kalubalantarta a ko ina shin abubuwan da aka fadi ba haka bane to ku ga mana dole ne ku rinka samun matsala kowa ya san lokacin da aka zo takara 2011 da gidan nan nawa da makarantar nan tawa babu dan siyasan da bai zo ba ba wanda bai aiko zai zo ba ya kowa ya aiko mutane kashi bakwai so bakwai kai akwai wanda wasu commissioners nasu ɗaya daga cikin sunan shi Allah magani dan dan saudan zare ne baka tafi karfe 6 na asuba suna kofar makarantar nan ta suka ce gwamna a turo su nace a garin kokowa ne suka ce a asubanci suka yi gwamna yana so in bashi appointment yazo nace my gate is open kofa ta a buɗe take yazo namiji ya aiko zai zo bai samu zuwa ba matar shi ta aiko za ta zo ya suka aiko Abdullahi executive secretary Abdullahi Mukhtar executive secretary na aikin hajji a lokacin na jihar Kaduna bata samu zuwa ba shi ya ce zai zo ya wakilce su muka ce ya zo amma yanzu ba ba wanda muke gani to me kuke tunani idan lokacin zaɓe ya zo ba dole ne sai mu ɗaukar wa kanmu abin da muka ga shi ya dace da mu ba wannan shi ne gaskiyar lamari amma ba a rubuta constitution da ra'ayin ɗaiɗaikun mutane kowa yana zuwa ya tara mutanen shi ne ya ji daga gare su wani lokaci da aka kira zama game da constitutional amendment na fito wani gida nawa a Kaduna sai muka haɗu da wani dattijo daga garin nan wanda ɗaya ne daga cikin tsoffin ministoci a lokacin shagari an zaɓe shi daga cikin waɗanda za a je zama domin gyaran tsarin mulki na haɗu da shi na ce ranka ya daɗe na ji sunanka ya fito cikin waɗanda za ku je gyaran tsarin mulki na ce to ranka ya daɗe ka tara mutane masana a ƙasar Zazzau tunda za ka je wakiltar su domin ka je ka wakilce su da ra'ayoyi irin nasu malamai iri-iri ƙungiyoyi ɗariƙu ƴan boko masu ra'ayoyi daban-daban ka tara su ka jima su ka san me yace sai ce ƙwal uban nan sai ce wallahi yanzu da nake faɗi ne ya ga cewa ya kamata ya haka sai na ce mishi to ya kamata kai gaggawa kai haka jama'a su mutanen kudu ba haka suke ba ana zuwa ana kiran town hall meeting ne sai a je a tara mutanen gari a je menene matsalolinku za su yi maganganu ne wanda kai mai ilimi za ka ce maganganu ne na wauta amma a matsayinka na mai ilimi sai ka ciccira wasu abubuwa sai kuma ka je ka samu sarakuna da hakimai sai kuma ka je ka samu malamai ka je ka samu ƴan ƙungiyoyi ka je ka samu mutane iri-iri to sai ka samar da wani document wannan document ɗin sai ka je sai ka tace shi in ka je sai ka ce to kai ga muradu da kuke so a shigar cikin harkar tsarin mulki yanzu ana so ne fa a tabbatar ko kuma an tabbatar da doka dangane da ta'addanci amma kaf lokacin da aka zo tattauna dokan nan jama'a duk na zuwa ba a dubi malami wanda yake dan boko irin Muhammad ibn Usman wanda yake yana da degree 3 akan history sarki ya tabbata ga Allah ya haddace Qur'ani sannan yana da PhD akan history amma ba a nemi irin shi a saka shi a cikin doka da za a bincika dangane da terrorism ba daga ƙarshe sai a zo a ce shi kanshi Muhammad bin Usman din terrorist ne to me kake tunani saboda haka gaskiya zan gaya muku 'yan arewa ku daina jin haushin arnan kudancin Najeriya. Idan da wadanda suke muku laifi babu kaman manyan ku, su suna yi wa kansu abin da ya dace su yi ne, kuma ba ana yi muku abin da ya dace a yi muku ba, ba haka ba. Don haka a tsari idan za a rubuta constitution da yarjejeniyar zamantakewar jama'a masu bambancin ra'ayi, to gaskiya saboda Allah ana zuwa ne ana jiyo ra'ayoyi na ɓangarorin mutane daban-daban sai a tace, sannan sai su wakilai sai su tafi a matsayin sun tafi wakiltar al'ummarsu. Me kake tunani game da matan aure? Ana kirkiro dokoki waɗanda suke shafar rayuwarsu. Child Rights Act, doka dangane da yara da suka so su kakaba mana a ƙasar nan, bata dace da al'adarmu ba, bata dace da addinanmu ba, amma suka so su kakaba mana ita, wadda in ta tabbata manufarta yaro zai iya tsalle rana tsaka ɗan shekara 9 ko 10 ya ce shi ba shi da sauran buƙatar uwarshi da ubanshi su ci gaba da zama a matsayin mata da miji, don haka yana so a raba su. Zai iya buga lambar waya toll number ce a America 999 suke bugawa, a nan Najeriya ma suna da ita 333 sai buga, da ya buga shi kenan, sai a zo a kawo mishi ɗauki ce me yasa, sai ce babana ya matsa min sai na yi azumi, babana ya matsa min in rinka tashi da asuba domin yin sallah. Amma fa yaron ba zai taba kai ƙarar cewa ranar litinin an matsa mishi an tashe shi ya tafi makarantar boko da wuri ba, amma ranar asabar ko lahadi an matsa mishi ya tashi sallah asuba, to sai ya buga lambar waya sai a zo a kama uba. In ba a hukunta uban ba sai a ce to gwamnati ta kwace yaron saboda an lura ana takura mishi rayuwar shi. Waɗannan suna daga cikin abubuwan da ake kira Child Rights Act. Me yasa ba za a nemi malamai ba? Me yasa ba za a nemi masana ba? Me yasa ba ku je ku rubuta doka da za a ce duk yarinyar da aka aurar da ita ƙasa da shekara 18 to rape ne? Me yasa ba a yi wannan dokar? A daidai lokacin da mafi yawancin waɗanda ke arewacin Najeriya uwayen da suka haife su 'yan shekara 13 ko 12 ko 9 aka aurar da su. Me kake tunani? Saboda haka ya ku 'yan arewacin Najeriya, kuna buƙatar wasu nau'in wakilai ne waɗanda za su je su wakilce ku a wajen tsara dokoki da za su dawo su yi aiki a kan ku dokoki na ƙasa gaba ɗaya. Yanzu ita wannan dokar da aka tabbatar ta ta'addanci fa doka ce wadda yake a yadda suka tsara ta, to duk wani limami, duk wani mai wa'azi, duk wani malami to ɗan ta'adda ne. Doka ce wadda za ta tabbatar da duk wani mai sallah 5 a wuni to ɗan ta'adda ne. Duk wani mai gemu da wata shiga ta addini to ɗan ta'adda ne. Kenan by extension mai ake so a ce arewacin Najeriya gaba ɗayansu 'yan ta'adda ne. Amma me yasa haka ta faru? Saboda waɗanda suka je suka wakilce mu ba su san addinin ba, basu in an ce mashi kai waɗanne ayoyi ne suka yi magana ta'addanci a Qur'ani ne ma'anar su bai sani ba, to yaushe za mu tura mutum irin wannan ya je wakilce mu? Saboda haka ɗan arewacin Najeriya, ina mai faɗa muku wannan a cikin adalci, ba su good luck ne suka cuce ku ba, wakilanku na arewa su ne suka cuce ku. Su good luck suna yi wa kansu abin da ya dace su yi wa kansu ne, kuma suna yi wa kansu abin da ya dace su yi wa duk wanda suka gani maƙiyansu ne. Kuma da kuna da shugabanni irin su good luck, kamar yadda 'yan kudu suke da shugabanni irin su good luck masu kishinsu, to da kuma sun yi muku abin da ya dace, kuma da sun yi wa maƙiyanku abin da ya dace. Da haka ina ba ku wannan shawara, ku daina ganin cewa good luck shine matsalar ku. Good luck yana yi wa al'ummar shi abin da ya dace yayi ne. Yanzu ya je ya share bayan ƙauyensu yana gina ɗarkekiyar jami'a, ya je ya share yanki yana gina musu nefa tasu ta musamman, yadda za a yanke su daga nefa, ba ma a kiranta nefa ko PHCN ko wacece, a'a Niger Delta Power Holding Company ake kiranta, ba ruwanta da Najeriya. Yana yi musu komai nasu a daidai lokacin da ku kuma in an yi muku wani abu sai a yi muku makarantar almajirai, ma'ana ba abin da ke arewa sai me, sai almajiranci sai almajirai. saboda ina barwa ɗan arewa shawara amma su yi tunani su yi nazari.
Allah madaukakin sarki ya taimaka. Malam yake cewa والثانية تتعلق بحلف المهاجرين والأنصار. رجوت نبي نفعل زمن تكوى بأن نبي رجوتا ينبع علاقة بيد مهاجرين وأنصارا قمد وقم بسك رجوتا يرجيجين ورأبو تابسو وتحديد التزاماتهم دكما إياكا تدوكو كندي كواجبين كوانا أنصاري ko muhajiri ya kiyaye game da wani wanda suka yarjeje ne zaman takewar lafiya daga cikin Yahudawa. Wa kutiba ba'da Badr, ita wannan tabiyyar an rubuta ta ne bayan yakin Badr. Lakin al-mu'arrikhina jama'u bayna al-wasiqatayn, sai dai malaman tarihi da suka zo sai suka hada su wuri guda. Dan haka sai aka waye gari, in aka dube shi kawai ana duban abin ne a matsayin shi da constitution guda daya. To sai malam yace wa jaryan ma hadha al-qawl, to domin gudanuwa a bisa wannan maganar, wace magana ce? Maganar cewa constitution din so biyu aka rubuta amma an maida shi abu daya ko? To malam zai kawo maka shi anan a matsayin abu daya. Sai yace fa inni sa'aridu al-baluda allati tatadammanu mu'adati al-yahudi, yace dan haka ni professor Zaid zan ainihin kawo dokoki da sharuɗa waɗanda suke tattare a cikin ka'idojin zama da Yahudawa. Fil wasiqati al-mushar ilayha, a cikin waccan takadda wadda muke nuni zuwa gare ta. Wahiya kattali ga ta yadda take, dan haka kowa sai ya natsu ya saurara ga ainihin irin yarjejeniyar da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi da ainihin Yahudawa. To sannan sai ka ji daga ƙarshe ne ya faru, sun kiyaye yarjejeniyar kokuwa haka iyayen mu su Sardauna da su tafawa ƙalewa suka zauna suka yarjejeniya. A lokacin kun ga su Sardauna da yake ɗan boko ne masu kan gado, ɗan boko ne masu saiti, da aka zo za a rubuta constitution na Najeriya, Sardauna da farko sai ya ce to yana da abokin shi wanda yake malami ne, sai ya ɗauko shi Abubakar Gumi. Shi kuma Abubakar Gumi da aka shawarce shi madadin ya nuna shi ya isa, sai ya ce a'a, wannan irin zamantakewar da ake so a samar da ita a Najeriya gaba daya da kuma arewacin Najeriya ta musamman da kuma kirkiro kotuna waɗanda suka dace da wannan yankin, akwai shi a wasu ƙasashe irin su Sudan da irin su Pakistan. Sai Abubakar Gumi ya ce wa Sardauna dan haka mu je waɗannan ƙasashe mu zauna da malaman su da shugabannin su da alƙalan su mu ga yaya suka tsara nasu, su ba mu aron takaddun su, mu zo mu nazari sai mu zo mu tsara namu daidai da nasu. Kun ji masu ilimi kenan, kun ji masu ilimi kenan. Wannan shi ya samar da tsarin da a yau a arewacin Najeriya ake gudanuwa a kan shi, na wasu irin dokoki da wasu irin kotuna waɗanda yake babu su a kudancin ƙasar, saboda an yi su ne da bisa shawara da nazari da bincike da kuma kallon yaya ƙasar take. Don haka ga waɗannan tsare-tsare jama'a. Awwalan na farko, innal yahuda yunfiquna ma'al mu'minina ma damu muharibina. Dokar farko ita ce Yahudawa za su ainihin zauna a garin Madina, za su ci su sha su yi duk wata mu'amala tare da mu'minai ma damar suna nan a wannan hali da suka samu kansu na ana fada tsakanin musulmi ko mu'minai da ainihin Yahudawa. To yanzu an yi yarjejeniya ta zaman lafiya, a daina fada, a zauna gari ɗaya, a ci a sha tare, a yi kasuwanci tare, komai a yi tare, amma za ka zo ka ji doka ta biyu za ta bayyana, amma fa kowa yana tare da addinin shi. Saniyan, inna yahuda bani aufin, yahudawan bani auf ummatun ma'al mu'minina, za su zauna a Madina a matsayin wata al'umma tare da mu'minai. Lil yahudi dinuhum, dinihim, yahudawa su bi addininsu. Walil muslimina dinihim, musulmi ma su bi nasu addinin. Mawalihim wa anfusuhum, bayinsu da su kansu. Inni musulmi ne, bawana musulmi ne, to addinin mu daban da na Yahude da yake da Yahude bawan shi ba Yahude. Idan ni musulmi ne, bawana ba Yahude ne,
to zan yi addini na bawa na yayi nashi addini. Idan kai ne yahudi ne bawanka musulmi ne, kai yahudancin ka bawanka yayi musuluncin shi. Illa man zalama nafsahu, sai dai wanda ya zalunci kanshi. Wa asima, yayi laifi ya aikata wani abu. Fa innahu la yutar, to a irin wannan hali ba za a hori kowa ba illa nafsahu wa ahli baitihi, sai shi kanshi da mutan gidanshi. Ma'anar wannan magana ita ce ga yadda yarjejeniya take tsakanin musulmi da yahudawa. To amma aka samu wani musulmi yayi wani laifi kamar na sata, ko kuma mutan gidanshi da shi sun haɗu sun je sun aikata wata barna, to anan wannan musulmin da yayi wannan barnar gaba yahudi, in aka zo ba za a azabtar da al'ummar musulmi gaba daya ba, shi kadai za a kama da mutanen gidanshi. Ina son ku dubi wannan, ku auna da yadda Najeriya take. Misali, yanzu yarjejeniya ce ta zaman lafiya tsakaninmu da Yarbawa da Inyamurai da ke kudancin kasan nan. Don haka a ƙarƙashin wannan yarjejeniyar Bahaushe ko Bafulatani ko Banife ko da Barbare, musulmi ɗan arewa zai iya tashi je zauna a Ondo ko Oyo ko Oshun ko Ogbomoso ko Lagos. Haka da Yarbo zai zo zauna a Zaria ko Sokoto ko Katsina, ba wanda zai taɓa shi. Yayi al'adun shi, yayi addinin shi, mu ma can mu yi namu yi addinin mu. To idan aka samu wani Bahaushe musulmi a nan Kano ko a Sokoto ko a Katsina ko Zaria ya kama wani da Yarbo ya kashe shi, to kada Yarbawa su kama Hausawa a can su ta kashe su, a'a sai a kama wannan Bahaushen shi kadai da yi, sai a hukunta shi. Idan aka samu wani Bayarbe a Ogbomoso ya kama wani Bahaushe ya mai ta'addanci ya kashe shi, to sai a kama wannan Bayarben shi kadai da wannan laifin, ba za a kama sauran Yarbawa ba. Da wannan ne irin wannan yaki da kuke da katilan makatulan da kuke yi haramun ne ba addini bane. Ku ji cewa ga Yarbawa can a Ogbomoso suna kashe Hausawa, kuma nan sai ku ga duk inda Yarbo yake ku kashe shi, wannan ba musulunci bane, ya keta tsarin zamantakewa. A tsarin shi ne sai ku tafi can Ogbomoso din waɗanda suke wa ƴan uwanku, sai ku je sai ku yi musu. Idan a yalwan shandam aka samu wasu an gasawa ko wasu biram ko wasu ƙabilu na wurin suka kama Fulani suka kashe, to ba za a ce yanzu ina ƙabilar biram suke a Zaria a kama su a kashe su ba. In aka yi haka an yi zalunci, sai a shirya yaƙi, sai a tafi sai a je a yaƙi waɗancan biram ko kuma waɗancan an gasawa. Abinda dokar take cewa kenan, ina fatan kun fahimta. Salisan na uku, innal yahudi banin najjar, yahudawan banin najjar misru mali yahudi bani ausin, duk irin yarjejeniyar da aka yi da yahudawan banu aus, to an yi da ainihin yahudawan banu najjar. Shi ne kamar ka ce misali da aka zo zaman yarjejeniyar sai ya zama arna ne suka zo daga Niger Delta, amma su sun zo ne a matsayin wakiltar duk wani wanda yake yankin Niger Delta. Don haka tun daga jihar Bendel Tada, wato jihar Edo da jihar Delta da Port Harcourt, Rivers da Bayelsa da makamantan waɗannan yanki, to sai a ce duk wata yarjejeniya da aka yi da ƙabilar Ishekiri ku kiyaye. To wannan yarjejeniyar haka take a kan ƙabilar Ijo da Ibibio, waɗannan na daga cikin ƙabilun Niger Delta. Ma'ana yarjejeniyar da aka yi da guda ɗaya to ta shafi duk sauran. Jama'a kuna fahimta, ina fassara muku ne da yadda tamu ƙasar take, domin shi karatun so muke mu ɗabbaƙa shi mu yi amfanar da mu, ba wai kawai tarihi ne za mu karanta ba. Sai kuma ya ce Rabi'an na huɗu, innal yahuda banul harith, haka su ma yahudawan ƙabilar banul harith mislu mali yahudu bani aufin, suna da yarjejeniya irin wadda muka yi da yahudawan banu auf. Yahudawan banu auf su ne suka zo suka wakilci wannan zaman. To duk wani da yahude shi ma an bashi irin wannan kariyar da irin waɗannan dokokin. Khamisan na biyar, innal yahuda bani sa'ida, yahudawan banu sa'ida mislu mali yahudu bani aufin, suna da irin abin duk da aka yarjejeniya da Yahudawan Banu Auf waɗannan anguwanni ne a cikin Madina Banu Najjar Banu Harith Banu Sa'ida sannan sabisan na shida innal yahuda bani jishim yahudawan bani jishim mislu mal yahudi bani auf bi irin yarjejeniyar da muka yi da yahudawan bani auf suna yahudawan bani jishim suna da irin wannan sabi'an na bakwai innal yahuda bani aus yahudawa waɗanda suke ausawa su ma suna da yarjejeniya da kiyaye musu alfarma mislu mal yahudi bani auf irin wanda yahudawan bani auf suke da ita saminan na takwas innal yahudi bani sa'laba yahudawan bani sa'laba mislu mal yahudi bani auf suna da dukkanin irin darajojin da yahudawan bani auf suke da su sai yace illa man zalama sai dai wanda ya zalunci daga cikin su wa asima ko yayi wani laifi fa innahu la yuntaru to ba za a horar da kowa ba illa nafsuhu wa ahli baitihi sai shi kanshi da mutan gidan shi abinda wannan yarjejeniyar take cewa shine an yi yarjejeniya da yahudawan anguwa kaza amma duk sauran yahudawan garin sun yarda da waɗannan yahudawa a matsayin wakilansu to sai annabi ya ce to yarjejeniyar da muka yi da waɗannan to ta shafi duk sauran yahudawan kuma in aka samu wani da yahudi ya karya wannan yarjejeniyar to shi kadai za a ci mutuncin shi a hore shi ba za a ce a tattara yahudawan gaba daya a hore su ba to bari ku ji inda matsalar Najeriya ta zo inda matsalar Najeriya ta zo idan wani ya karya yarjejeniyar ko sai a kyale shi to aka kyale shi sai wutar ta tafi ruwa misalin zamani Lekot zamani Lekot a karkashin hukunci na daula to ai bazazzage ne ko ka ce bawan zage-zage ne don ina ce zazzau zazzau tana farawa tun daga inda zariya take idan kai arewa ko yamma ga ta can a ce maka har ka hada da kusan rogo ta kasar Kano ita ce inda ake kira faki a yanzu duk yankin kasar zazzau ne idan ka juya ka tafi nan kuma kai kudu to har zuwa gadan murtala zazzauce don haka su zamani Lekot a karkashin daular zazzau suke to da aka samu zamani Lekot ya balle ya yi jagorancin kabilar shi ta Katafawa sun yaƙi Hausawa da Fulani musulmi na zangon Katab to yanzu zamani Lekot ya karya amana da alƙawarin zaman lafiya da yake a ƙasar zazzau tare da kabilun zage-zage to ba sai a kama zamani Lekot da shi da waɗanda suka yi wannan laifin sai a hukunta su to amma sai aka samu gwamnatin wancan lokacin sai ta yi abin da ta yi sai ta saki zamani Lekot wannan irin abin da gwamnatin ta yi ta wancan lokacin shi ya haifar da har yanzu wutar rikici take ruruwa a tsakanin ɗan kudancin jihar Kaduna da ɗan arewacin jihar Kaduna ina son gaya muku wannan ita ce magana ta gaskiya amma kafin wannan lokacin 1987 Reverend Abubakar Bako College of Education Kafancan ya zo wa'azi a Lecture Theater ya zagi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki alkur'ani ya wurgi da shi a cikin ɗakin taron ya zan akwai yarinya musulma ta yi magana aka daure ta da mari rikici ya farin tsatsu daga garin Kafancan Kaduna har zuwa nan Zaria me yasa aka yi wannan rikicin saboda tun 1987 har zuwa yau 2012 gwamnatin Najeriya tsakanin 'yan sanda da SSS sun kasa kama Reverend Bako to me yasa ya aka yi aka iya kamo Kabiru Sokoto a ƙauyen mutum ɗaya ta hanyar SSS da suka yi aiki da 'yan sanda a cikin sati uku ya suɓuce daga garin Abaji ya aka iya kamo shi a garin mutum ɗaya ka duba irin yadda tazarar take mutum ya subuce daga Abaji can gaba da Abuja kusa da Lakwaja amma an kamo shi a can kauye mafi nisa na garin mutum daya a cikin jihar Taraba ya akai aka iya gano shi aka iya kamo shi me yasa aka kasa kama Reverend Bako a hukunta shi yanzu kamo Kabiru Sokoto shine ya kwantar da hankalin kristocin da aka buga wa bam a coci a Suleja suke ganin tunda an kama wanda suke cewa shi ne musu to suna sa rai za a hukunta shi hankalin su sai ya kwanta kin kamo Reverend Bako a hukunta shi a 1987 shi ya haifar da musulmi suka tashi suka kona duk wata coci da ke zariya kaf kafin karfe 4 na asuba in ba coci na kwaya 4 ba coci kwaya 4 ce ta kai labari a zariya a lokacin amma duk wata coci da ke zariya sai da aka kone ta akai rikici akai kone-konen hotel da sauransu kenan abinda wannan tsari yake cewa in ana zauna lafiya wani ya tada rikici to abinda yake daidai shine sai a kama shi sai a hukunta shi a jama'a sai su gani to sai kaga jama'a hankalin su ya kwanta sun san cewa akwai gwamnati kenan sannan akwai abinda ake kira rule of law akwai bin doka wanda yake bin doka da aiki da doka da zartar da doka akan kowa shine ke zaunar da constitution lafiya ba wani babban malami yana kusa da ni nan ga littafin shi je kaka same shi nan cikin Congo ga littafin shi da rubuta what is constitutional law Dr. MB Talhatu Muhammad Balaraba Talhatu lecturer ne anan allo a cikin wannan littafin nashi wanda yake magana dangane da doka ta constitution wanda zan zo in yi magana akai yayi magana cewa abin da ke zaunar da constitution lafiya shine aiki da doka amma in aka ce aiki da doka to karshe constitution zai rikice ba wanda zai aiki da shi shine ku manya ne kuka zauna kuka rubuta doka sai na ƙasa da ku suka fahimci kuna saba ta me yasa za su kiyaye doka wadda take karama da suka dace su bi ba za su bi ba ko kun fahimta jama'a wannan shine sirri saboda haka in har da gaske ake yi kun ji tsarin da annabi ya rubuta wannan constitution ne annabi ya sa aka rubuta da fatoyin shi waɗanda za ka je ne yana dangantawa cewa wannan constitution ɗin annabi yana rubuta yana cewa amma yana wakiltar Allah ne Allah shi ne mafi girman aminci a cikin constitution ɗin za ka zo ka ji karatun yana bayyana haka amma annabi sallallahu alaihi wa sallama yana hukunta duk abin da aka tsara a yarjejeniyar dan haka idan musulmi yayi ba daidai ba sai annabi ya kama shi ya hukunta shi ko kun fahimta jama'a ba Quraishi ya ce aka fara yankewa hannu a musulunci ba Quraishi ya wato dangin annabi ce ta fara yin sata da aka zo za a yanke mata hannu sai manyan Quraishawa suka ga a to kuma abin ya zama madan latir su aka saukar da littafi kuma a ce su littafin ya fara yankewa hannu da Allah annabi ya san yadda zai dan cancanza abubuwan a dan kawo shi ba yace wallahi ko Fatima ce yashi to wallahi sai ya yanke hannunta ya dawo ne ya saurayin da aka aiko fada yana cewa kana da hankali ne kana neman a yi wasa da dokar Allah ku gaya min waye ba zai bi doka ba to kowa zai bi sai da haka asalin abin da ya faru a ƙasar nan jama'a idan wani aka same shi yana da hannu a kaza sai a kyale shi shi yasa kowa ya ɗauka wa kanshi fatawa a wancan lokacin dokar da ta kamata a yi zamani na kwar shine a kama shi a kashe shi ba aka fi kama shi a kashe ba to ba zamani na kwar ba sai aka samu ɗaurukan zamani na kwar kowa sai ce shi ma bari ya tashi yayi kaza amma ita wannan gwamnatin da ta ki kashe su zamani na kwar fa ita ce ta kashe wasu manya-manyan sojoji saboda sun yunkurin za su mata juyin mulki a lokacin sai aka ce an yi aiki da doka ne dokar sojoji ita ce ta kai soja idan kai juyin mulki ko aka samu hannunka a juyin mulki za a kashe ka duk sojan Najeriya ya yarda da haka aka kama su dattawan sojoji ne manya-manyan hafsoshi aka kashe su aka ce sun saba doka amma ga wani kuma soja ya saba doka sai aka ki hukunta shi daga nan ne sai kasar ta barkace na daya kenan na biyu abin da dan Niger Delta suka yi wa Najeriya ta'addanci ne wanda ya kamata a hukunta su amma sai aka ce an ba su amnesty aka ce an yafe musu an yi musu kofar rago aka zo aka zauna da su da aka zauna da su aka yi duk abin da aka yi sai suka balle suka je suka koma sai suka ci gaba da yi me yasa wani babarbare a Maiduguri shi ma ba zai ga cewa bari ya kafa Maiduguri Delta ba me yasa shi ma ba zai tunanin haka ba da a ce abinda ƴan Niger Delta suka yi an hukunta su tsakani da Allah za a samu wani shi ma yace zai ba zai ba su aka su suka fara buga bom a Abuja a ranar da Najeriya ta cika shekara 50 da karɓar mulki har yau ba hukunta su ba an gano su aka wasu manya ne suka saka su a cikin gwamnatin ba a kamo su an hukunta su ba me yasa wani ba zai je buga bom a Madalla ba me yasa wani ba zai buga bom a Suleja ba me yasa wani ba zai je buga bom a Kaza ba saboda haka aiki da doka shike zaunar da kasa lafiya da izinin Allah amma in ya zama wani zai saba doka a kyale shi wani kuma ya saba a hukunta shi to wallahi za a zo a waye gari masu saba ta sun fi masu bin ta yawa karshe har a rasa ba za a hukunta ka je ka tattara duk baburan garin ku ka ji babur nawa ne yake da lasi ka san me yasa motar gwamnan garin da ciya mai ita ma ba ta da lasi ai Allah madaukakin sarki ba a yaudar shin an yaudar mutane da gwamna da ciyaman da wana da wana da wana duk motocin su ba a yi musu lasi motocin su ba a yi musu inshora ba a yi musu kaza ba a yi musu kaza ba a renewal in shekara ta yi Allah ba zai bar talakawa su ba su ba dan haka mashin nawa ne ma yake da lamba duk ya biyo bayan sakamakon rashin aiki da doka ne da manyan ba sa yi to rashin aiki da dokan nan ko to rusa constitution ne to kamata yake nan a fara tuhumar su da cewa su ne wa tsarin mulkin kasar kafar angulu kai dai ka ji irin yadda tsarin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai ce wani an yarjejeniya da shi idan ya je ya karya yarjejeniyar a matsayin shi kanshi ba a hukunta ba za a hukunta sauran kabila ba dan haka mutanen Kano da zaran kun ji ana kashe ɗan uwanku a garin Abba ku daina kama inyamuran Kano kuna kashewa ku daina kona musu shaguna ku daina musu ba daidai wai idan da gaske ne za ku dauki fansa sai ku tafi inyamuran da ke Abba ko wadanda ke Ariyariya market sai ku je sai ku kona kasuwar Ariyariya market dan su suka yi muku amma ba ku kona kasuwar sabon gari bangaren inyamurai ba wannan ba addini bane Allah ya kyauta sannan sai ya ce tasi annatara inna jafnata batnin min salaba ka anfusihim yankin kwarin salaba to duk ɗaya ne da su kansu ƙabilun salaba ɗin misali a ce mutanen tudun jukun to duk anguwar da ke kewaye da tudun jukun to yarjejeniyar da ta shafi tudun jukun to su ma ta shafe su ma'ana waɗannan ƙabilu ne ƙabilun ainihin banu salaba an yi yarjejeniya da su sai annabi ya ce to duk yankin da ke kewaye da su wannan yarjejeniyar ta same su ashirar na goma innal bani shatiba ƙabilar bani shatiba mislu mal yahudi bani auf duk irin yarjejeniyar da aka yi da yahudawan banu auf su ma an yi da su wa innal birra duna al ismi sai annabi ya ce aikin alheri ba kamar aikin banza bane ma'ana matukar sun kiyaye wannan yarjejeniya to shikenan babu abin da zai same su wannan na goma kenan ko haka ne to ina jin akwai tsallake da ya faru dan sai yasa na 12 ko kun gani yawa na 12 wato ya kamata ya zama na 11 kenan a lissafi inna mawalu sa'alaba bayi wadanda suke yantattu na kabilun Sa'laba ka anfusuhum kamar su kansu ne. Misali jama'a, yanzu idan a Arewa aka ware Bahaushe aka ce shi yake wakilta Arewa, to duk yarjejeniyar da aka yi da shi sai a ce to duk wani mutum da ke zaune da Bahaushe a Arewa yarjejeniyar ta shafe shi. In aka ware da Yarbe aka yarjejeniya da shi a kudu maso yamma, hakan aka ware Inyamuri a kudu maso kudu ko kudu maso gabas aka yarjejeniya da shi sai a ce dai haka ne. Sannan as-salisa ashar, inna bitanata yahud ka anfusihim, abokan hudar Yahudawa to kamar su kansu Yahudawan ne. Ma'ana yanzu misali kamar kasar Saudi Arabia sai ta yarjejeniya ta kawance da America, to ita kuma America tana kawance da kasar Faransa, to abinda ake cewa kenan by extension kasar Saudi Arabia ta yarjejeniya da Faransa. Ko an fahimta jama'a? Ma'ana idan kai abokina ne, to abokinka ma ya kamata ya zama abokina. Ko kun fahimta? A takaice sakon kenan. Sannan inna bitanata a ar-rabi'a ashara innahu la yukhraju minhum ahadan illa bi idni Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sannan a wannan yarjejeniya da aka yi babu wani mutum ko da guda ɗaya ne da zai fita daga kasar Madina to sai da izinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sun yadda da haka suka ce sun yadda. Ma'ana yarjejeniya ce yanzu ake yi. Sun yadda cewa ko mutum guda zai fita daga garin nan sai ya zo Annabi ya buga mishi visa, sai ya zo Annabi ya bashi izini. Sun yadda suka ce sun yadda, aka sa hannu. Al-Khamisa Ashar, innahu la yanhajizu ala sa'ar ja'arju bakawu dawu duwan yanzu yanzu. Ana karkashin nan karkashin mulkin banda wanda yana hanabu a cikin nan tsarin mulkin wata barna a wani wuri kusa kayu in ruman tanta kun kuje kaje kana kai sabbin bihi sihiru bihi tihi tihi ta sharata shashi ne sharu mutanci mutanci illa laman zaman va va sirwan da yanda ya yi shi fa inna innaha illa ala arra wa inna wa inna wa inna wa inna abba 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 donan 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 yake ci yake ci wadda duk ya fi hanna hanna tandin kabin 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 a wannan a wannan je wannan je wannan wannan to to e wani ta wani ta an fita a wuri wannan a wuri wannan je wannan ne baba ne baba ne kaka do ka do ce ruba ai fa ai kun zo ai kun zo ai ai hada hada da wada mantaci mantaci da miki sulmi sulmi duka je wata wata al ufsu ufu kare kare abari su kare su kare kare sannan sannan shi duke dure wata wata dan tashi tashi shi shi ta dan shi dan shi dan shi lama 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 sai wani sai wani ga wani zalim zalim da yushin da yayi yayi da mutai mutai ki mutai kin gida kin gida sai an gida ma shi ma shi sai ka shi a hukun a hukun hukun fatan kun gane ba ne da cike da cike da cike da nan ma nan ma ala abar 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 shi shi mushi cikin cikin nan annan alu ya da koya da kuma to wannan wannan alan yadda an yadda sabda amadu an Allah Allah fa Allah mu kuma kuma ba kuma baba baba su baba wa cika al cika al abu sa abu sa fa in yahu 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 tuhu huda huda chuda chum 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 wala ta kar ba sai musu ba musu ba musu amina na amina na na ma tuna tuna ba 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 kar ba 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 wa ba na bayna bayn bayn nas nas sai kuma sai za su haza su hati ta kawo kawo ana araba araba hala hal sahifa sahifa gaddu 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 zo zo kar kar an bar suka sa suka sa wa sa 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 ni ni hannu yahu yahu su yahu hannu 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 to hannu to hannu to hannu ka hannu goma goma za mu yayi yaki yaki to sai na gore na gore da mu sa su mai sa su sulum sulum ya su duwa da 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 duwa sulum sulum ne mai mai kuda mai kaya kaya dan can dan can can a ga ga san wannan 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 wanda shi ma shi ma shi ma ara ara shi 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 ka shi ka shi ka shi ka shi duniya duniya da tafiya da kai kai hafi kai akai 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 ya 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 da dukkan 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 wannan su ka ka ga ta ga ce suka cewa su ga ga ta fadan can fadan can fadan can fadan can fadan can fadan can 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 baya baya ka ga yadda 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 sai mu sai mu sai mu wasu wasu shi nan nan su 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 yace yace a su gaba daya 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 su an taru taru kakkat zamu su 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 nan nan riki yi 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 a cikin 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 sallan 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 lawa amma abiyu ayu asallu wa kuna 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 cikin shi cikin shi afuri afuri ne sallan Allah ta ta na wa'un wa'un himan na tayi wa tayi wa asi wa na ina na amma na cikin mu cikin mu cikin mu da ku da ku da 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 a a a garwa wa nan yan nan yan nan yan kowa wadda wadda kuma sai da shi da shi shi kallan kallan wallah yes yes ko ko an ku 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 wato anan ana neman kowa da ya sa hannu ya zama yana da sincerity yana da gaskiya da amana ba zai ci amana ba as-sabi'a ashara gaba ta 17 innahu la ya'samu ru'un bi halifi wani mutum ba zai yi laifi ba saboda abokin alƙawarin shi ya yi laifi misali yanzu mun yarjejeniyar zaman lafiya da su wane muna nan muna zaune lafiya da su su kuma suna da wasu abokai can gefe wasu kabilu ko majiya wani addini to idan waɗancan suka yi laifi to wannan ainihin abokin alaƙar mu ba za a ce yayi laifi a kama shi da laifi ba tunda shi muna da yarjejeniya ta zaman lafiya wa inna an-nasra lil mazlum kuma dole a tsaya a taimaki duk wanda aka zalunta الثامنة عشر تقول شاتكوس إن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين هكا ساكي ميميت إذن تنازو معنى وانا من كيشين المسلمين دا يهودا وابا سزونا كساتا سي مؤاملة أوليدا واتو سنة دا تاريا شاكي كرا ميكينا فدريشن عندما جماعة شاكي كرا فدريشن شيني ينزم تنزي سألقو دا إنوغو يزونا زاري كفا كاسوانشي saboda nan Najeriya ce amma nan ba kudu bace amma Najeriya ce mutum zai tashi daga nan ya tafi Ebonyi ya je kafa kasuwanci dan jihar Delta zai iya zuwa University Sokoto ya ainihin samu admission wanda yato daga Akwa Ibom zai iya tafiya Federal Polytechnic ta kauren Naboda a bashi lecture ko a bashi admission to haka wanda ya taso daga birnin Kebbi zai iya zuwa Alvan Ikoko College of Education dake Owerri a bashi admission wannan shine ma'anar federation din to amma matsala ita ce ko dan kudu sun yarda da federation a iyakar aqida ta shine dan kudancin Najeriya bai yarda da federation ba dan kudancin Najeriya bai yarda da federation ba misali yanzu mutanen jihar Kogi dan arewa ne a bisa tsari ko da ita da yawancin su suna cewa su ba ƴan arewa bane amma kaskanci ne dan kabilar Ibra ko Igala yace shi ba Northern bane na'am suna cewa su ba Northern bane sai su ce su Southerners ne amma dan Ibra dake oke ne ko wanda yake ainihin anfa dan kabilar Igala dan jihar Kogi Kogi ba daga cikin jihohin arewa ba Kogi ba ma kwara ma tana daga cikin jihohin arewa to yanzu me yake faruwa yanzu duk dan jihar Kogi yana da haƙƙin a bashi admission suna da quota a nan ABU to amma sai kaga Inyamuri ya je ya samu indigin ya samu takardar shaida cewa shi dan jihar Kogi ne sai taho nan ABU sai a bashi admission gashi ana gani inamuri ne amma tun da yazo da indijin kuma dokar ta ce in yazo da indijin a bashi an fahimta jama'a ku dubi irin wannan adalci na mutumin arewa to amma duk da wannan adalcin mutanen nan ba za su yi mana University of Nigeria ko ka tafi OAU a wannan university ba za su baka admission ba saboda kai dan arewa ne ina ma'anar federation shi yasa aka samu wasu ƴan arewa masu kishi suka ce to in haka ne yanzu ba wanda zai shiga ABU sai ya biyo ta hanyar SDRS sai suka je suka yi ta can a huntuwa dan haka in ka zo sai a ce ina takardar da ke nuna kai dan arewa ne in ka kawo sai a ce yi Hausa miji wani ya kalle ka sai ya ce kai idan ubanka kai namiri ne an haife ka a sabon gari ne kawai kana jin Hausa ina ka samu wannan takardar sai a daura ma ba sai a ce tashi ka tafi wani lokacin haka suke yi ko kun fahimta na'am wallahi sai lokacin da ka je za ka yi karatu a kudancin ƙasar nan za ka ga tashin hankali na fara karatu jama'a a yunivasitin Najeriya ta Nsukka abin ba daɗi akwai abokin da ɗan makarantar nan ni na sa shi ya tafi ya karanta mass communication masters a yunivasitin Ibadan amma wallahi da wuta ta wuta sai na ce mishi wallahi haƙuri ya dawo DUK inda ya first degree wai mu da muna gani na daga cikin abin da zai taimake ka ka ƙara gogewa a rayuwa ka tafi wani gari wata ƙasa wasu al'umma ka je kai karatu cikin su amma abin yana da wahala Andrews Ali University da ke garin Ifoma a cikin jihar Edo akwai mutanen da na sa su suka je suka yi register suka fara masters amma wallahi tashin hankalin da suke fuskanta ya sa ni da kaina ina ga kamar in ce musu su bari sai dai ban san in ce musu su bari saboda bambancin da kabilancin yayi yawa amma shiga cikin jami'ar Ahmadu Bello ka gani zaka ce ba azariya kake ba tun daga me tun daga nau'in sutura da suke sawa da nau'in al'adu da suke yi da nau'in rungume-rungume da suke yi da bishe gantaka da suke a bayan flower sai ka ga wani ya danna wata yana zina da ita wannan ba al'adar mutanen arewa bace ko da al'adar mutanen kudu ce amma tun da arewa ne nan dole sai ai respecting inda ake a federation din amma kun ga mutanen nan ba sa yin haka saboda haka ni na yarda cewa mu ƴan arewa mun yarda da federation na Najeriya amma ban yarda cewa ƴan kudancin ƙasar nan sun yarda da federation na ainihin ƙasar nan ba yara ne ake haihuwar su jama'a kuji a kudu amma wani lokacin sai su nemi university sai abin ya gagara sai a ce ai ba ƙasar su bane Allahu akbar ga irin su nan ta zama ita ce babban shugaban mai shari'a ta Najeriya Bahaushe ya ce yar Kano amma a jeje aka haife ta ka je ta baka tarihin irin wahalar rayuwar da ta sha amma a jeje garin Hausawa ne tun tarihin kafa Lagos amma abin takaicin wanda aka haifa a jeje a yanzu Bahaushe bai isa ya fito ya tsaya takara ba ka daina magana wannan garin Numan Fulani ne suka kafa shi batama sun zo garin ne a matsayin ƴan cirani amma duk Bahaushen da aka haifa a garin Numan a yanzu ba a bashi indijin mun yi karatu da yawa daga cikin su sai dai mutum ya tsallako Gombe ko Bauchi ko Kano ko Katsina ya samu indijin ya je ya samu university amma sam ba sa ba Bahaushe indijin ko kwaya daya kabila bace ma a ina a nan Numan amma ba Fulani ne ya kafa gari Hausawa sune mazauna cikin gari amma yau an rusa masallacin an kwace gidan sarkin Hausawa an ba kabila Bacama amma Bacama daga lamur da suke ba abin da ya hada su daga nan wadannan tarihin yana da kyau ka sani ba dan komai ba domin kalubalen da Najeriya take fuskanta yanzu ana bukatar mu san wadannan abubuwan don mun je gaba mu san me za mu iya cewa in ba haka ba sai ya zama kai da abinka amma an yi maka mulkin malakawo Bafulatani ya kafa Numan Bahaushe ya zo ya rawa garin ya kafa gidan sarauta aka samu sarkin Hausawa a garin ana ce mishi sarkin Numan ga masallaci a kofar gidan shi Hausawan nan sarkin su ya mutu kafin su nada wani wace ma sun taso daga garin Lamur da sun zo sun zauna sai suka ce Hausawa su ara musu gidan sarauta sai Hausawa suka ba su aro dan haka ga sarki Arne ga masallaci a kofar gidan shi kai ka taba ganin sarkin Arne ya gina masallaci a kofar gidan shi wannan yana daga cikin tambayar da na ainihin sanya a cikin wani document da na gabatarwa da ainihin wata kungiyar musulmi ta kasar Adamawa cewa ku tambaye su ya aka yi don an zo ne gwamna Boni ya ba da dokar a je a rusa masallaci ya za a ce masallaci a kofar gidan sarkin Arne shine ni naje mai research field research naje na zauna da manyan garin da dattawan garin muka yi hira su da kansu suka tabbatar cewa ba su ne da gidan ba gida na Hausawa ne amma aro aka ba su daga lamur da suka taso dan haka idan sallah ta yi sarkin macama yana zuwa idi amma in yaje sai a shimfida mishi da duma sai zaman shi gefe guda ba zai sallah ba ina gama sallah a raka shi gida kuma a raka liman gida